Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 31.25.16. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol dukkaninsu a zangon FM. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum barkanku da yaurana Asabar 24 ga watan Maris shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To a yau Asabar ake sa ran dubin dubatan mutane za su halarci wani tattaki da za a yi a Washington babban birnin Amurka. Za ku ji dalilin wannan tattaki. Koreya ta Arewa ta amince ta zauna da makwabciyarta Koreya ta Kudu a mako mai zuwa domin tsara yadda za a yi wani taron koli tsakanin kasashen biyu. Sannan ministan harkokin cikin gidan Faransa ya bayyana cewa dan sandan nan da ya mika kansa ga wani dan bindiga ya rasu.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta sake bude hanyar ta tashi daga garin Maiduguri zuwa Bawa.
Sai ka mana bunkasa arzikin kasa. Kuma kasan wannan hanyar babban hanya ne wanda ya hada mu da fadansu jihohi da yawa da kuma waɗansu kasashe da yawa.
Haka kuma yau take ranar yaki da cutar tarin fuka a duniya.
Domin mu ga ɗaliban mu ga inda suke karatu mu zo mu biya musu kuɗin makaranta sannan kuma mu ba su kuɗin a cin abinci da duk wata harka wadda wannan ta doke a ƙauye za ta yara.
Wannan wata tawaga kenan ta jami'ar hukumar ilimi ta jihar Sokoto da ta ziyarci ɗaliban jihar da ke karatu a jami'ar Yamai. Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Asabar ake sa ran dubin dubatan mutane za su halarci wani tattaki da za a yi a Washington babban birnin Amurka. Domin jan hankulan mahukunta su ɗauki matakan kare rayukan ɗalibai a makarantu. Taken wannan gangami shine March for Our Lives, wato tattaki domin kare rayukanmu. Ɗalibai daga makarantar sakandare ta Marjorie Stoneman Douglas da ke Florida ne suka haɗa wannan gangami bayan da aka kashe mutane 17 a ranar 14 ga watan Fabrairu a makarantar. Kisan ɗimbin jama'a na baya-bayan nan da ya auku a wata makaranta a Amurka. Ɗaliban har ila yau suna nema ne da a himmatu wajen kare rayukan yara ƙanana a makarantu a ƙasar baki ɗaya, tare da kiran da a kawo ƙarshen hare-haren bindiga da ake kaiwa a makarantun. Sama da tattaki makamancin wannan 108 aka shirya gudanarwa a jihohin Amurka 50 da ma wasu ƙasashe na duniya. Amurka da dama suka nuna turjiya wajen sadaukar da makamansu domin kare ire-iren waɗannan hare-hare. Sannan sauyin da aka samu a fannin dokokin mallakar bindiga ba su taka kara sun karya ba. Wani shirin jin ra'ayin jama'a da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gudanar tare da haɗin gwiwar cibiyar bincike kan al'amuran jama'a ya nuna cewa akwai alamun sauyi a ra'ayin jama'a a yanzu. Binciken ya gano cewa kashi 69 cikin 100 na jama'ar Amurka na ganin ya kamata a tsaurara matakan mallakar bindiga, saɓanin kashi 61 da aka gani a binciken da gudanar a shekarar 2016 da kuma kashi 55 a shekarar 2013. To wannan tattaki da za a yi a nan birnin Washington da wasu sassan duniya kan neman a sauya dokokin mallakar bindiga na zuwa ne a daidai lokacin da babban Attorney General ɗin Amurka Jeff Sessions ya bayyana cewa ma'aikatar shari'ar ƙasar za ta wallafa wata buƙatar neman a saka rassa da ake dasawa a jikin bindiga domin ƙara mata gudu a matsayin babban makami. Za a wallafa buƙatar ne domin Amurka su bayyana ra'ayinsu a kai. Su dai irin waɗannan rassa waɗanda ake kira bomb stocks a turanci sukan sauya fasalin ƙaramar bindiga ta zama mai sarrafa kanta idan aka dasa su a jikinta. Kuma an jima ana tafka muhawara a kansu tun bayan mummunan harin da aka kai a birnin Las Vegas a bara, inda mutane 58 suka mutu kana wasu ɗaruruwa suka jikkata. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Juma'a, Sessions ya bayyana cewa shugaba Trump ba shi da wani batu da ya sa a gaba kamar ya ga ya kare rayukan Amurkawa. Za a bada kwanaki har 90 Amurkawan su yi tsokaci kan wannan bukata ta sauya ka'idoji da za su saka rassan da ake dasawa a jikin bindiga har su zama masu sarrafa kansu da zimmar ganin an haramta amfani da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koreya ta Arewa ta amince ta zauna da makwabciyarta Koreya ta Kudu a mako mai zuwa domin a tsara yadda za a yi wani taron koli tsakanin kasashen biyu a watan Afrilu mai zuwa. Koreya ta Kudu ce ta sanar da wannan shiri a yau Asabar. Rahotanni sun nuna cewa kowanne bangare zai aika da wakilai uku-uku a ranar Alhamis zuwa ƙauyen Panmunjom dake kan iyakar kasashen biyu. Ri Songgon shine jami'in da zai jagoranci tawaga Koreya ta Arewa a wajen wannan tattaunawa. Sannan Cho Myung-gyong ya jagoranci tawagar Koreya ta Kudu. Taron kolin da za a yi a watan na Afrilu tsakanin shugabannin kasashen biyu wato Moon Jae-in da kuma Kim Jong-un na Koreya ta Arewa. Na zuwa ne bayan da haɗin kan da kasashen biyu suka yi a ƙarƙashin tuta guda domin karawa a gasar Olympics da aka kammala a Koreya ta Kudu a kwanan nan. Taron har ila yau yana zuwa ne gabanin wata ganawa da za a yi ta gaba da gaba tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma Kim Jong-un. Zaman da ake sa ran za a yi shi a watan Mayu domin tattaunawa kan shirin dakile gina makamin nukiliya da Koreya ta Arewan ke yi. Ministan harkokin cikin gidan Faransa ya bayyana cewa dan sandan nan da ya mika kansa ga wani dan bindiga domin ya saki wasu mutane da yake garkuwa da su a wani shagon sai da kayayyakin masarufi a garin Trips dake Kudu maso yammacin kasar ya rasu.
À ce moment-là, immédiatement, la gendarmerie est intervenue.
Ministan harkokin cikin gidan ya ce shi dai wannan dan sanda ya yi nasarar kubutar da wasu daga cikin waɗanda ake garkuwa da su bayan da ya mika kansa ga dan bindigar domin a yi musaya da mutanen da ke hannunsa. Ya zauna tare da dan bindigar lamarin da ya kai ga aka yi harbe shi ya samu rauni. Hukumomin sun ce an cafke mutane biyu da ke da hannu a harin ciki har da wata mata da ke da kusanci da dan bindigar. Shi dai maharin ya harbe mutane uku har lahira a jiya Juma'a. Da farko ya sace wata mota a kusa da wata unguwa mai suna Carason dake kudancin Faransa inda ya kashe fasinja guda ya kuma raunata direban. Daga nan ne kuma ya tuka motar ya kuma yi harbi cikin tarin wasu 'yan sanda dake motsa jiki inda ya raunata ɗaya daga cikin su. Sai kuma ya garzaya zuwa yankin na Trips ya shiga shagon sai da kayayyakin masarufin ya bude wuta inda ya kashe mutum biyu ya kuma yi garkuwa da mutane da dama.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, rundunar sojan Najeriya da ke aikin wanzar da zaman lafiya a shiya arewa maso gabashin Najeriya ta sake buɗe hanyar Maiduguri zuwa Bama wadda ke zama ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyin da aka haramta bi tun shekarar 2014. Ga Haruna Dauda da cikakken bayani.
Rundunar sojan Najeriya na operation lafiya dole da ke aikin zama da zaman lafiya a shirin arewa maso gabacin Najeriya a yau ta sake buɗe hanyar da tashi daga garin Maiduguri zuwa Bama da ta hada har zuwa garin Banki da ke jihar Borno. Wannan hanya dai yana daga cikin manyan hanyoyin da rundunar sojan Najeriya ta haramta bi tun daga ranar 1 ga watan Septemba 2014 sakamakon yaki da take yi da yayan kungiyar Boko Haram a wannan yanki da ke makwabta da dajin Sambisa. An da ya buɗe wannan hanyar ne a wannan Asabar din da kuma aka daidaita motoci har guda 100 harama da manyan motocin dokan kaya da za su fara isa zuwa wannan garin na Bama tare da rikiyar gwamnatin jihar Borno Honorable Lukas Shatima wanda mataimakinsa Alhaji Usman Mamman Durkwai wakilta. Bayan yanke wannan kyalle daga taimakon tiyata komanda mai kula da wannan shiya suka yi na alamun buɗe wannan hanyar, sai na tambayi mataimakin gwamnar game da mahimmancin wannan hanyar.
Zai kawo mana bunƙasan arzikin ƙasa kuma ƙasan wannan hanyar babban hanya ne wanda ya haɗa mu da waɗansu jihohi da yawa da kuma waɗansu ƙasashe da yawa. An mun tabbata kuma da yanda wannan haɗin kai tsakanin kemanu da Najeriya zai sake kawo dunkon zumunci a tsakanin ƙasar nan. Kuma Allah ya yarda, ya nuna cewa mutane Bama ba da jimawa ba za su fara koma, mutane Gwazo za su koma, duk wanda suke wa ranya nan mako mu zagaya mu je mu bi su mu bi din kaga nan za mu bi shi yafi sauki. Kuma muna neman duk al'umman ƙasa cewa duk abin da aka samu ba daidai a hanyar ba a sanar da jami'an tsaro.
Major General Rogers Nicholas zai shi ne tiyata komanda mai kula da wannan shiya na operation lafiya dole wanda kuma ya karin haske game da buɗe wannan hanyar kamar haka.
Bayan gwamnan namu a cikin Sambisa da mafafin garin Bama mun yi duba muka samu ba wani problem ko ba wani masifa ko masifin matsalar hanyar Bama nan. Muna so mu buɗe hanyar nan da mutane mu na Bama su koma Bama da kuma ma'aikatan da suna aiki da masu kasuwa da suna wuce har zuwa Cameroon. Su fara ma'aikatan su zuwa Cameroon da mutanen Cameroon da mutanen mu. Kaga yanzu akwai officer daga Cameroon da yake nan tare da mu, muna aiki tare da shi. da kai abin nan so kayan mu suka wuce suka ke banki cikin Cameroon washe gare kuma kayan nan su zo Cameroon zuwa cikin Majalisa zamu fare muna yi at least once or twice a week sai zai daga baya zamu bar mutane su tsaya suna zuwa da hansu ba zan ba su escort ba amma yanzu dole mu ba da escort
to ko ya mabiya waɗannan hanyoyin suke ji game da wannan dama da suka sake samu
sunana baba gana Ali ne sunana mun gode ubangiji Allah Allah ya jarfe mu alhamdulillah muna murna muna farin ciki yanzu Allah ubangiji Allah ba mu zaman lafiya da alheri mu zo na mu yi aikin mu da iyalin mu gabar hamuran
sunana Muhammad Bello driver ne na Borma
ye ye suka shirya kuma za ku je ba ma da kaya
kware sosai ma kuwa
ka taba bin wannan hanya tun lokacin da aka rufe hanyar
alhamdulillah na sha bi
lokacin da kake bin wannan hanyar lokacin da aka rufe wannan gari ka taba gamuwa da wani matsala haka a hanya
eh mun dan taba gamuwa da matsala da game da bama kafin mu je mararraban banki
kamar da me kenan
kamar na ban guda uku da muka samu matsala da su
kai ka taka ko dan
uwanka ba dan uwana bane ma'aikata wanda suke mana jagora ne suka
kuma kuna nan a lokacin
a cikin muna cikin matafiya muna bayan su
na kuma tambayi sakataren kungiyar direbobin sufuri da ake kira NURTW na jihar Borno wato Alhaji Ahmadu Musa ko wani mataki suke so su ga hukumomin tsaron sun doka ga matafiya waɗannan hanyoyi
ya kamata a dinga patrol a hanyar nan ba sayawa a dinga zuwa ana koma domin sambista da kowa ya sani shine cibiyan Boko Haram ko da yake yanzu an kore su amma ba za a dau wannan advantage a zauna haka ba a dinga patrol already mun ga ya membobin mu mun ga ya kuma jama'a haka duk wani abin da bamu yarda da shi ba ko wani passenger ne zai fita hanya ai alatin din sojoji a ce ga wannan ya fita a jeje domin kar mu dau mutumin ban
wannan hanya da ya tashi daga jihar Borno ta dangana har zuwa kudancin Najeriya da ma kasar Kamaru Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
la ilaha illallah muhammad rasulullahi ba gani sai allah
to a gayi da Haruna Dauda majalisar dinkin duniya ta ware duk ranar 24 ga watan maris a matsayin ranar yaki da tarin fuka a duniya wanda hakan ya sa ita ma kasar Niger ba a barta a baya ba wajen kammala wato karrama wannan rana ga rahoton Haruna Mambako
Jamhuriyar Niger ta bi sahun sauran kasashen duniya a 24 ga watan Maris shekarar 2018 domin tunawa da ranar yaki da cutar babban tuari abinda ya sa ministan kiwon lafiya na kasar Dr. Idi Iliasu Benasara yi wa ɗan Niger jawabi a madadin gwamnatin kasar.
La chiffre qui l'ont responsable de 4500 décès par jour reste la principale cause infectieuse de mortalité dans le monde. L'apparition de formes multirésistantes de tuberculose
cutar babban tuari na kashe akalla mutane 4500 a kowace rana abinda yasa take kasancewa cuta mafi kisa a dukkan fadin duniya yawan bullowar wasu sabin kalolin cutar ta babban tuari masu bijirema magunguna da ke yaki da cutar suna kawo koma baya wajen neman kakkabe cutar a dukkan fadin duniya ministan ya ce gaba da cewa shi yasa maudu'in tunawa da ranar yaki da wannan cuta a bana shine yin cigiyar gwaje-gwaje domin kabe wannan cutar a dukkan fadin duniya dalilin da yasa ku aka dauki wannan maudu'in don kowa ya sanya wa jikinsa toka ne domin yaki da wannan cutar ta babban tuari wannan yunkurin ya kamata ya karfafa wajen magajin nan gari da gwamnoni da ƴan majalisu da jagororin al'umma a nasa bangaren Dr. Fana Asimawe wakilin hukumar majalisar dinkin duniya mai kula da kiwon lafiya OMS a jamhuriyar Niger yayi jawabi da sunan sakataren majalisar dinkin duniya inda ya soma da cewa
malgré les remarquables obtenus dans la lutte anti tuberculose la région africaine continue de
déployer duk da nasarorin da ake samu game da yaki da cutar babban tuari kusan cewa fa Africa ce ke fama da ita sosai ganin cewa rabin masu kamuwa da cutar kawai ne ke samun kulawa daga asibitocin kiwon lafiya haka ma Afirka ce yake da mafi yawan masu kame da cutar babban tuarin hade da cutar sida ya ce gaba da cewa ana fama da wata kala da cutar ta babban tuari mai bijirewa magunguna a halin yanzu shin yaya ne wannan cutar babban tuarin ke kama mutane ita ce tambayar da na yi wa mai kula da sadarwa a babbar asibitin birnin Kwanni a yau da safe cewa da Malam Hassan Haruna
to cike abin da ke kawo ta shi dai kwayoyin cuta babban tari kowa ya san ga wanda ke da cuta suke in ya tara yana hudusu kenan ta iska mutum yana dauka wannan kwayoyin cuta ko kuma ta hanyar kayan abincin shi to duka ana dauka wannan cuta kenan kokowa da za a yi shine na farko wadanda duke da wannan cuta ya zamanto an same su an musu magani an kashe kwayoyin cuta na farko ne na biyu kuma kuma ya zamanto su kuma wannan da ke da kwayoyin cutar su zama cikin wannan lokacin da za su ɗauka magani, ba su yi abin da zai sa mutane cikin hatsarin wannan ɗauka cuta ba, kamar abincinka, kayan abincinka da komai ya zamanto naka ne kai ɗaya, kuma iyalinka dai ka kaurace musu har lokacin da likita ya ce maka da sauki kana iya zuwa ga iyalinka.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
To a gaida Haruna Mamman Bako. Wata tawaga jami'an hukumar ilimin jihar Sokoto ta ziyarci ɗaliban wannan jihar da ke karatu a jami'ar Abdulmumin ta Yamai don duba halin da suke ciki. Wakilin muryar Amurka a Yamai Salamu Barbarma ya aika mana ƙarin bayani kan wannan ziyara ta su.
Sabke nauyin da ya rataya a wuyan gwamnatin jihar Sokoto game da batun kudaden karatun ɗalibanta da ke jami'ar Abdulmumin Jofo, tare da kokarin tantance zahirin halin da ɗaliban jihar ke ciki akan yanayin rayuwa da na karatunsu, na daga cikin manyan dalilan zuwan wannan tawaga a jami'ar ta Yamai. Kamar yadda shugaban hukumar tallafawa ɗalibai ta jihar Sokoto Altine Shehu Kajeji ya bayyana wa muryar Amurka.
Ga mun niyami domin mu ga ɗalibanmu, mu ga inda suke karatu, mu zo mu biya musu kuɗin makaranta, sannan kuma mu ba su kuɗin a cin abinci da duk wata harka wadda gwamnati ta ɗauki a ƙauye za ta yara. Abin da ya kama kenan Abdulmumin University. Kuma mun zo mun ga ɗaliban mu, alhamdulillahi mu kuma mun biya su duk kuɗin da ake biya ga wannan shekara akan ɗaliban mu. Kamma yanzu na ce su tabbatar da sun tsara mini dukka wani ci gaba da wata matsala da kowane yaro muke da shi, kuma ina zuwa abin da suka fara bani kenan na diba na ga cewa duk ɗaliban ba su da wata matsala.
Kara karfafa hulɗa tsakanin al'ummomin Najeriya da Nijar, musamman akan iyakokin ƙasashen biyu, na daga cikin abubuwan da gwamnatin jihar Sokoto ke hange a ƙarƙashin wannan tsari na aikewa da ɗalibanta a jami'o'in Nijar, inji Dr. Umar Muhammad Dogon Daji, jami'i mai kula da karatun ɗaliban jihar Sokoto da ke Nijar.
Su 17 suke suna karatu Faransanci, digiri nasu a Faransanci, saboda muna da boda da Niger, muna buƙatar masu Faransanci wanda za su koma gida su karantar da yara wannan harshen.
Shugaban kungiyar ɗaliban jihar Sokoto a nan Niger, Muktar Muhammad Hassan, wanne ya ba gwamnatin ta Sokoto a sakamakon wannan ziyara, na ganin yin hakan wata hanya ce da ke ƙara musu kuzarin karatu.
Matsayinmu na wato jakadu na jihar Sokoto da kuma Najeriya gabaki daya, ba za mu ba mara da kunya ba.
Tawagar ta bayyana gamsuwa da kulawar da ɗaliban Sokoto ke samu daga hukumar jami'ar Yamai, kuma a cewar jagoranta za su ci gaba da zagayen wasu ƙasashen na daban domin shafe hawayen ɗaliban jihar Sokoto da ke ƙoƙarin samun ilimin da zai amfani jama'ar Najeriya baki ɗaya.
Su ɗalibai suna jin daɗi irin yadda makaranta ke riƙa su, su kuma makaranta suna jin daɗi yadda muka kula muka zo tun farko mu muka biya kuɗin makarantarsu da kuma kuɗin kula da su yaran.
Mai gwamnatin jihar Sokoto ke hange a ƙarƙashin wannan tsari na aikewa da ɗaliban jihar zuwa wasu jami'o'i na wasu ƙasashen Afirka.
Ko ba komai, matsayin 'yan jihar Sokoto idan za su tashi su zo su yi hulɗa da wasu, su ga yadda suke yin al'amuransu, to ko bayan wannan ilimi na ƙwarewa da suka yi, idan suka dawo akwai wani ci gaba da za su iya kawowa domin ci gaban jihar Sokoto gaba ɗaya.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Salamu na Barma. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Suleiman Sani daga Kano kan ƙasar da tafi yawan mata a duniya. Sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar Ruwanu Sa'idu Gayari mai son sanin ko shin kowace ƙasa na iya mallakar injin ɗin buga kuɗi, sannan idan ku haka ne me yasa wasu ƙasashen ke fama da talauci. To bari mu fara da ansar tambayar Suleiman Sani kan ƙasar da tafi yawan mata a duniya. Idan mai tambayar na saurare, ga irin ansar da muka taɓa bayarwa game da makamanciyar irin wannan tambayar. To masu tambaya, ga abin da ya sauƙaƙa, amma kafin nan bari in yi wata 'yar matashiya. Akwai bambanci tsakanin ƙasar da tafi yawan mata a duniya da kuma ƙasar da mata suka fi maza yawa. Ƙasar da tafi yawan adadin mata a duniya ita ce kuma tafi yawan al'umma a duniya, wato China, wadda take da mata har wajen miliyan 657. kuma su ne kashi 48 cikin 100 na al'ummar kasar mai yawan kusan biliyan 1.5. Amma a jerin kasashen da mata suka fi maza yawa, ta farko ita ce kasar Estonia, inda kashi 54 cikin 100 na al'ummar kasar mata ne. Ma'ana, ga mata 100 akwai maza 84 ne kawai. Ta biye da Estonia ita ce Latvia, inda kashi 53 cikin 100 mata ne. Bayan nan kuma sai Russia, sannan sai Ukraine da sauransu. A jerin kasashen da maza suka fi mata yawa kuwa, da farko akwai haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda kimanin kashi 31 cikin 100 ne kaɗai mata. Ta biye ita ce Qatar, sai kuma Kuwait, sai Maldives da sauransu. To sai kuma kashi na uku, kuma na ƙarshe na ansar tambayar Rilwan Sa'idu Gayari, kan shin kowace ƙasa na iya mallakar injin ɗin buga kuɗi, kuma idan ko haka ne to dan me kuma wasu ƙasashen ke cikin talauci? To ga ƙwararre a harkar tattalin arziki kuma abokin aikinmu Dr. Salihu Garba da babi na ƙarshe na ansar tambayoyinka, bayan da na tambaye shi cewa me yasa wani sa'in ƙasa kan so rage darajar kuɗinta, wani sa'in kuma ta so ƙarawa? Sai ya ce,
ko ta je neman bashi wurin wasu kasashen da suke da hali, kudin ruwan da za a dora mata ya fi na wanda yake da tattalin arziki mai karfi. Haka man nan ne, in kana dan credit ɗinka bai da kyau, ka je sayi mota, ku bi kun je sayi mota, wani sai ya ce zai biya dala 140 ko da 50 kowane wata, kai kuma za ka biya dala 700, amma mota iri ɗaya ce. Me yasa bambancin credit abin naku, wanda ya nuna cewa kai matalauci ne wannan kuma yana dan abin hannunsa?
To Dr. Garba, tunda haka ne me yasa shekarun baya Amurka ta zargi China da rage darajar takardunta, wato a maimakon ta ɗaukaka darajar takardunta wai don ta samu wata dama ta yin babakire a kasuwanci? Shin ya abun yake haka ne?
Wato abin da za ta yi haka nan, in ta ga cewa kasashe na sarrafa kayan irin nata, ko kuma da darajar su ko da ma ya ƙara nata kaɗan, amma kuma daga farashin da su suke sai da nasu ya zo daidai da nata, sai ta saukar da darajar kuɗinta. Wannan dai ne da gangan, domin in kuna waje zai ku nemi kuɗinta ƙalilan ku sai kayan. Misali, in a ce akwai littafi dala 10 ake sarrafa shi, ina Najeriya zan sai littafin, sai na nemi dala 10 na saya ko na aiko nan Amerika. Amma littafin kuma gashi ana sayarwa a China dala 5, da ita ta saukar da farashinta, ta saukar da darajar kuɗinta. So ko da yake shi ma dala 10 ne, amma na Najeriya idan na samu dala 7.5 ko kuma dala 5 a Najeriya, zai zama kwatankwacin 10 da ita a China take nema. So wane ne ya fi mini sauki?
Ta China.
Yawwa, to kaga mutane da za ta karkatawa suna sayan kayan, suna sayan domin arhashi, domin ba za su nemi dala da yawa ba, za su nemi yankinta kalilan. So sabili da haka za su koma China, inda abin ya fi masu arha, ya zo masu da sauki, ko da yake daraja abin da suke sarrafawa kila ba zai kai na wata kasar ba, amma wani zubin mutane ba su damu da wannan ba. Kamar ta malam Bahaushe ne biyan bukata bi dogon buri. So a saya kawai, a kawo shi, in ma ya aiki yan kwanaki da inda ya dai an samu abin da ake bukata, alaba shi ya ɓaci cikin 'yan mutane, sai a mayar da shi.
To Dr. Garba, shin akwai wata doka a matakin ƙasa da ƙasa da ta hana wata ƙasa rage darajar kuɗinta don ta samu ta yi babakire a kasuwa ko wani abu mai kama da haka?
To akwai dokokin WTO, Trade World Organization ba? Akwai kuma wanda Amerika ta yi da su kasashen su Pacific, su TPP, Trade and Partners of Pacific, wanda ya shafi ta ma China din ta kanta. Akwai kuma NAFTA da shi shugaban kasan Amerika ya fita daga cikinta. Wuya ce da ya fita, amma kuma dokokinta suna nan suna aiki, domin ya duba cewa competitive edge na Amerika ya ragu idan ta ci gaba da NAFTA din. Yana da gaskiya ya ragu, saboda duk da wai an ce kasashen nan kamar su China kada su bada subsidy kada su tallafa ma masu rafa kaya a kasar su domin kasa irin kayan za su fitar da shi waje. Yes, in ma China ba ta yi haka ba, ai suna da wasu hanyoyi da suke tallafawa mutane domin su sarrafa abubuwan su a waje. Misali, in an cire mutane interest rate, a gane ko? Na biyu, ta kafa a wani asusu inda in dai kana da abin da za ka sarrafa ka sayar da shi waje, kana iya ka je ka karɓi biya wurin. To nan kasar babu. Eh? Kasan capitalism zai ne babu. Bankuna ne za su baka bashi ko kuma wasu kamfanoni za su baka bashi. So idan shesa suke kuka cewa masu sarrafa kaya a China suna da tallafi daga gwamnati ko hukumomin kasar. Don haka zai kwari nasu mutanen idan sun sarrafa kaya kuma za su a kasuwa ɗaya. Kayansu daga Amurka zai fi tsada. Don haka na China zai fi araza abi na China. Ko ba haka ba? To in an yi haka nan yaya ita Amurka za ta yi? Dole ta tashi ta ce ba ta yadda ba. Lokacin Clinton, bari mu baka misali, lokacin da Clinton yake shugaban ƙasa nan, Japan ta soke daraja kuɗinta don Amurka su dingiri sayan motocin Japan. Ka fahimta?
Haka.
Dai kuka ya kuka ce ba shi ba zai sabunta da WTO da ke tsakanin su ba. Yayyai Japan da ke, shi ma sai sake hannu ya bar dala ta faduwa. Amma da Japanese yen, ba sauran kasashen duniya ba. Aka waye gari Amurka su ga cewa ya fi musu masu yi amfani da motocin Shingirai da sun fi arha. Ga tarif an dora ma Japanese bai ku da shi da komi a da. Sai suka biya ma Japan baya. Cikin wata daya ya yi recovery duk trade deficit da ke tsakanin shi da Japan. Dole Japan ta dawo suka daidaita a kan farashi.
Wato duk gibin da suka yi asara duk sai mun maido da su.
Dole ta dawo. Suka sake daidaitawa. A lokacin ne ya ce kamfanonin Amurka su sai hannun jari cikin kamfanin Toyota. Su sai hannun jari cikin kamfanin Mercedes da ke Germany. Ya nemi goyon bayan Congress suka ba shi afuwa a kafa wani kuɗi na musamman na wani ɗan lokaci kaɗan. Suka sai hannun jari. To in ma kuna sayar da kayanku muwa muna da muna da hannun jari ciki.
Ciki ba haka.
Sannan kuma ya tilasta musu zo su dangi sarrafa kayan nan ba waiwai su yi su can ba. Su zo su haɗa su a'a nan za a yi su tun da farko zuwa ƙarshe. Sai sa aka so mu kafa kamfanonin Japanawa da ke motocinsu a nan. Domin na ɗaya ya ce zai ba ɗan ƙasa aiki, na biyu zai zama mallakarsu, na uku za su biya haraji a nan. To ka gani. Abu ɗaya da zan dai ja hankalin mutane kai shi ne hawa-hawan farashi da tsadar kaya. Su ne abubuwa biyu da za su zama kamar guideline ma kowace gwamnati idan an zo batun buga kuɗi.
Yawa
farashi zai hau.
Haka.
Akwai inflation. In kuma kuɗi ya kaɗan to kaya za su tsada. Za su tsada domin ga kuɗi da yawa a hannun mutane. Amma babu kayan. To in kuɗi suka yi yawa ka tabbatar cewa kayan da su suke kasuwa ma su ma suna da yawa.
Haka.
Don kada je ana neman ko kwai ma za su siya. Sai wani ya ce kana kuna nan kuna sai ka koya kawai wani mai kuɗi kawai da yake ci kuɗin sun suna nan cikin ajiyun zai na neman. Ya ce muku a na sai haka za. To wannan ne ake gudu. In wannan ya faru shi ma matsala ne.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Salamon Abu da ya haɗa mana sauti da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
To madalla a gaida Ibrahim. To masu raro sai a mana afuwa da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin Muhammad Laludi ta gabatar da shirin da kuma Salamon Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau zanga-zanga. Ni Sarfil Hashin kuma ke cewa sai mun sake dawa da ƙarfe 9 da rabi a wajen Najeriya da Nijar, ƙarfe 8 da rabi a wajen Ghana. Assalamu alaikum.